This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokai yake muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 12 ga watan Disamba shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai.
To Hafiz, Obishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi yau Alhamis cewa sojojin Isra'ila za su ci gaba da kasancewa a wani yanki na Siriya don tabbatar da tsaro. Sojojin gwamnatin kasar Isra'ila sun janye daga wani gari mai muhimmanci a kudancin kasar Lebanon a jiya Laraba. Haka kuma za a ji cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce sojojin Mali da ke samun goyon bayan sojojin haya na Rasha sun ci zarafin fararen hula.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa Amurka ta ƙara jaddada ƙudurinta na ganin ci gaba da taimakawa wajen gina Najeriya a matsayin babbar ƙasa mai kwakwaran tsarin kiwon lafiya. To ko me ke kawo tarniki ga bangaren lafiya a Najeriya?
Wannan wani bangare ne da ya tabo kowa da kowa, kuma lalle da alal hakika cin hanci da rashawa yana matukar tasiri wajen lalacewa da rayuwar bayin Allah da yawa sai ka shigo asibiti ka je da abubuwa suke gudana.
Yayin da gwamnatin Najeriya ke shirin karbo karin bashin dala Amurka miliyan 500 daga bankin duniya, masana tattalin arziki sun ce yawaitar cin bashin zai jefa tattalin arzikin kasar cikin mawuyacin hali.
Bashin ana ciyo shi amma baya amfanar da sha'anin tattalin arziki ta kowane gefe, saboda abubuwan da aka ce za a yi ba su za a yi ba. So sai zamanto yawan bashin ma yanzu ya dakushe ainihin azama ta yadda ya kamata a ce sha'anin tattalin arziki Najeriya yana tafiya.
Bayan nan za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar, inda shirin na wannan makon ya duba batun matsaloli da kalubale da bangaren kiwon lafiya da kuma marasa lafiya ke fuskanta sakamakon rashin wutar lantarki. Muna kuma tafa da wasu daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar email, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Obishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi yau Alhamis cewa sojojin Isra'ila za su ci gaba da kasancewa a wani yanki na Siriya da ke makwabtakar tuddan Golan har sai wata runduna ta ɓangaren Siriya ta tabbatar da tsaro. Dakarun Isra'ila sun ci gaba da ɓangaren su na tuddan Golan zuwa cikin wani yanki na ɓangaren Siriya bayan 'yan tawaye sun haɓar da gwamnatin Bashar al-Assad na Siriyan. Obishin Netanyahu ya ce Isra'ila ba za ta kyale ƙungiyoyin 'yan ta'adda su cike wannan gurbi ba, tare da yi wa al'ummar ƙasar Isra'ila barazana da tsaunukan Golan irin harin da aka kai ranar 7 ga watan Oktoba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta soki matakin na Isra'ila cewa ya saba yarjejeniyar 1974 da ta ayyana layukan raba sojojin Isra'ila da na Siriya, tare da wani yanki na Majalisar Ɗinkin Duniya ke sa ido a tsakani. Ƙasashen Faransa da Iran da Rasha da Turkiya da kuma Saudiya su ma sun soki matakin na Isra'ila, kuma Amurka ta ce yana da muhimmanci a turo sojoji na wucin gadi. A dai bangaren kuma, sojojin gwamnatin kasar Siriya Isra'ila sun janye daga wani gari mai muhimmanci a kudancin kasar Lebanon a jiya Laraba, inda aka maye gurbinsu da sojojin kasar a wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah. Janyewar daga Al-Qahim ya zo ne makonni biyu bayan fara yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka da Faransa sau kulla. Prime Minister Lebanon Najib Mikati ya kira cigaban a matsayin wani muhimmin mataki na ƙarfafa tura sojoji a kudancin ƙasar wajen aiwatar da tattaunawar tsagaita wuta. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce sojojin Mali da ke samun goyon bayan sojojin haya na Rasha sun ci zarafin fararen hula bayan janyewar tawagar wanzar da zaman lafiyar da Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarshen shekarar ta gabata. A cikin wani rahoto da ta fitar a yau Alhamis, Human Rights Watch ta ce sojojin Mali da ƙungiyar Wagner ke samun goyon bayan Rasha da gangan sun kashe fararen hula aƙalla 32 tare da ƙona gidaje aƙalla 100. Ƙungiyar ta kuma zargi ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankin da kashe fararen hula 47 tare da rabar dabban mutane da muhallansu tun watan Yuni. Ƙasar Mali ta kwashe sama da shekaru 10 tana fafatawa da 'yan tawayen da kungiyoyin 'yan ta'adda. Bayan juyin mulkin sojoji suka yi gwamnatin mulkin sojan kasar takur sojan Faransa tare da karkata zuwa rundunar sojojin haya na Rasha domin taimakon tsaro a maimakon haka.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da Amurka ta kashe sama da dala miliyan 8 a matsayin gudunmuwa a ɓangaren kiwon lafiya a Najeriya, Amurka ta ƙara jaddada ƙudurinta na ganin ci gaba da taimakawa wajen gina Najeriya a matsayin babbar ƙasa mai kwakwaran tsarin kiwon lafiya, yaƙi da cin hanci da tabbatar da gaskiya. Daga Abuja, ga rahoton da wakilin Hassan Maina kai ne ya aiko mana.
A kowane watan Disamba dai ana daidaimar ranar cuta mai kare garkuwar jiki, ranar yaƙi da cin hanci da rashawa, sai kuma ranar 'yancin ɗan Adam. Abin kuma da hakan ke nufi, in ji Amurka, shine Najeriya na buƙatar samun ci gaba a fannin lafiya, kyakkyawan shugabanci mai mutunta 'yancin ɗan Adam, da kuma Amurka za ta kasance da Najeriya don tabbatar da su. Jakadan Amurka a Najeriya, Ambassador Richard Mills, ya ce yau kimanin shekaru 20 kenan ƙasarsa na marawa Najeriya a fannin yaƙi da cuta mai kare garkuwar jiki. Ambassador Mills ya ce Amurka ta kashe zuzurutun kuɗi har kimanin dala miliyan 8,300 wurin samarwa 'yan Najeriya miliyan 1,500 maganin rage ƙarfin cuta mai kare garkuwar jiki, wanda hakan ke ƙara ƙarfa ɓangaren kiwon lafiya a Najeriya. Jakadan na Amurka a Najeriya ya ce samun nasara a fannin kiwon lafiya ya dogara ne akan kyakkyawan shugabanci, domin idan aka karkatar da akalar magunguna, ko aka gaza biyan ma'aikatan kiwon lafiya albashinsu, ko kuma aka yi odar magungunan jabu, waɗannan duka ka iya zama sanadiyyar hasarar rayuka. Abin kenan da yasa Amurka ke son ganin an tabbatar da gaskiya. Amurkan ta ce samun nasarar waɗannan kuma duka ya ta'allaka ne akan mutunta 'yancin ɗan Adam. Cin hanci dai a Najeriya kusan ya mamaye dukkanin ɓangarorin rayuwa, abin kuma da ke ƙalata da hankali yake kuma ci gaba da jan hankalin shugabannin addinai irin su Farfesa Ibrahim Makari.
Domin babbar matsalar da ta hana ƙasarmu ci gaba corruption, komai ka taɓo kake ganin shine matsala. Wallahi da an matsa tubali ɗaya ko biyu, an haka ƙasa mataki ɗaya ko biyu, za ka je ka iske corruption ne dalilin wannan abin komai. To kuma corruption ɗin nan fa ba da gaske muke yi muna son ƙarshen shi ba. Dan ni na daɗe ina ma tunani wai shin zai yiwu ɗan Najeriya ya rayu ba corruption? Wani sector ne kansan corruption bai ƙarar da shi ba, to haka wallahi har sai mun gyara.
To ko me ƙwararru a fannin kiwon lafiya ke cewa? Dr. Sale Abba wani likita ne a Najeriya.
Relationship ne na abubuwa kamar shi ainihin kiwon lafiya ɗin, ingantaccen kiwon lafiya, da kuma ainihin human right, da kuma governance. So kamar wayannan ne abubuwa major points ɗin anan. So relationship ɗin su, saboda abu na ɗaya shine in babu good governance ɗin ba za a samu kiwon lafiya ba. Sa'annan kuma idan babu transparency and accountability ba za a samu good governance ba. In short shine dai kawai bayani.
Zakariya Maji Akuyam wani jami'in kiwon lafiya ne a Najeriya.
Wannan wani bangare ne da ya taɓo kowa da kowa, kuma lallai da alal haƙiƙa cin hanci da rashawa yana matuƙar tasiri wajen lalacewa da rayuwar bayin Allah da yawa sai ka shigo asibiti ka ga yadda abubuwa suke gudana. Wani lokaci akwai sakaci na hukumomin ƙasa na gwamnati, rashin kyakkyawan haƙoƙin ma'aikata ɗin da allowances da kuma samuwar kayayyakin aiki ingantattu, waɗanda a yanzu in ka kula za ka samu da yawa daga cikin ƙasashen duniya suna amfani da ma'aikatan lafiya ne 'yan Najeriya waɗanda suke karatu a Najeriya, amma sakamakon rashin kyakkyawan haƙoƙi da kayan aiki da kuma infrastructure development na asibitoci da guraren kiwon lafiya, shi yasa kake ganin da yawa daga cikin ma'aikatan lafiya yanzu suna ta ƙetarawa ƙasashen ƙetare.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton, nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji abin da masana tattalin arziki a Najeriya ke cewa dangane da ci gaba da ciwo bashi da gwamnatin ƙasar ke yi. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labarin duniyar.
Ƙasashen Habasha da Somalia sun cin yarjejeniya jiya Laraba don kawo ƙarshen takun saƙar diflomasiyya da kuma fara tattaunawa nan da nan da watan Fabrairu domin fitar da cikakkun bayanai kan yarjejeniyar shiga teku mai cike da cicikuce da Habasha ta taɓa hannu da yankin Somalia na Somaliland mai ɓallewa. Rikicin tsakaninsu ya fara ne ranar 1 ga watan Janairu lokacin da shugaban Somaliland Musi Bihi Abdi da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed suka rattaba hannu kan wata yarjejeniyar fahimtar juna tarihi da ta bayar da hanyar kilomita 20 da bakin teku ga Habasha na tsawon shekaru 50 a madadin amincewa da yankin diplomasiya. Yanzu haka dai kudin naira na cigaba farfadowa akan iyakar Niger da Najeriya kasancewar dogara da kudin naira da al'ummomin yankin ke da hadacin kayyata ta yau da kullum. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Haruna Bako ya hada mana.
A ƴan kwanakin baya-bayan nan kudaden tarayyar Najeriya ne cewa da naira suka soma samun tagomashi a gaban kudaden sefa kasancewa akasarin kasashen da ke zagaye da kasar ta tarayyar Najeriya kudaden sefa ne suke amfani da su ko da yake akan iyakar kasar jama'a da dama ne na kasashen waje birane da ƙauyuka ke amfani ko kuma hada-hada da ita nairar wani masanin harakokin canjin kudaden naira akan iyakar Niger Najeriya da ya soma da gabatar da kansa yayin muna bayani game da halin da ake ciki na maganar naira.
Nana Abubakar Asuman, idan mu da annan bakin frontier ya kasance kasuwancin mu naira tana hawa tana sabga, lalle ba mu gane mishi tunda yanzu suwar tari da yawa muke zuwa can mu siyo kaya Najeriya sai bayan mun shigo da su sai mu ji an ce naira ta saka. Yanzu idan muka sai kayan nan bisa ga firin da muka saba sai suwa, yanzu mu koma sayan kayan nan ya kasance ba maganar riba ba hauko kudin taka sai kai ciko akai. Wannan matsalolin gaskiya mu da annan bakin frontier gaskiya suna tafa mana tattalin arziki,
amma ana iya cewa takam leko game da farfadowar darajar ta naira akan kudaden sefa, amma ta soma komawa saboda daga naira 2000 a ƙarshen makon jiya har ta soma komawa a gidanta na tsamiya a wannan makon tunda naira ta kai kusan 2600 a wannan ranar maimakon 2800 kamin ta farfado a ƴan kwanakin da suka gabata. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman Bako. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa tana shirin kulle yarjejeniya yadda za ta karbi ƙarin rancen dala Amurka miliyan 500 domin cimma ƙudurin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na Renew Hope. Sai dai masana tattalin arziki na ganin yawaitar karɓar rancen kuɗaɗe da gwamnatin ƙasar ke yi na iya jefa tattalin arzikin ƙasar cikin mawuyacin hali. Daga Abuja, wakiliyar muryar Amurka Ruqayyah Bashir ta aika mana da wannan rahoton.
Sanata Abubakar Atiku Bagudu, wanda shine ministan kasafin kuɗi da tattalin arziki, ne bayyana hakan a lokacin da tawagar asusun lamuni na duniya IMF suka kai masa ziyara ƙarƙashin jagorancin babban wakilin asusu a Najeriya, Mr. Axel Schimmelpfennig. Atiku Bagudu ya ce rancen dala miliyan 500 da suke shirin karɓa zai mayar da hankali ne wajen bunƙasa harkar ilimi, matakin farko da inganta harkar lafiya a jihohin ƙasar, samar da ayyukan yi da kuma inganta tsarin koyarwar malamai. Bagudu ya ƙara da cewa gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu na ƙoƙarin farfado da tattalin arzikin ƙasar da kuma na haraji ta yadda ƙasar za ta kasance mai dogaro da kai wajen samun kuɗin shiga. Kazalika ministan ya ce ƴan ƙasar na cikin mawuyacin hali biyo bayan cire tallafin man fetur, rashin tabbas a kasuwar musayan kuɗaɗe da kuma sabon tsarin wutar lantarki wanda an yi su ne domin farfado da tattalin arzikin ƙasar. A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Mai Nasara Nasiru, masanin tattalin arziki a Jami'ar Usmanu Danfodio da ke jihar Sokoto, ya ce karɓar rance da gwamnatin ƙasar ke yi barazana ne ga tattalin arzikin ƙasar idan har ba a aiwatar da ayyukan da suka dace da kuɗaɗen ba.
Cin bashi ba illa ba ne ga sha'anin tattalin arziki na ƙasa, har dai idan ya kasance an ciyo bashin da kyakkyawar manufa. A irin yadda sha'anin tattalin arziki na Najeriya yake tafiya yanzu, irin bashin da ake ciyowa abu ne wanda yake da matsala. Kamar yadda Najeriya ta yi ƙaurin suna ga abin da ya shafi cin hanci da rashawa, idan aka tsaya aka yi la'akari da irin wannan abubuwa za ka ga kuɗin da ake rantowa maimakon abubuwan da aka ce za a yi idan an ranto kuɗin a je a aiwatar da su, sai ka ga ƙarshe kuɗin sun ƙare a aljihohin wasu manyan mutane waɗanda ba ainihin abin da aka ce a yi da kuɗin ba shi za a yi ba.
so mai yawanci sai ya zamanto bashin ana ciyo shi amma baya amfanar da sha'anin tattalin arziki ta kowane gefe saboda abubuwan da aka ce za a yi ba su za a yi ba. So sai zamanto yawan bashin ma yanzu ya dakushe ainihin azama ta yadda ya kamata a ce sha'anin tattalin arziki Najeriya yana tafiya.
Hassan Saddauna da ke sharhi kan lamuran da suka shafi kasa da siyasa na ganin yawan karban rance da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu yake yi abin tashin hankali ne.
Ba su suka da shi shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu yake yi da kuma a wannan shekara kawai ya karbi bashin da yafi kowane lokaci yawa. Dole irin ga wanda bai san kididdiga ba da bincike hankali ya tashi abinda ba a taba gani ba yake afkuwa. Wanda zuwa yanzu ya karbi bashin da ya kai sama da triliyan 100 a shekara guda kenan. Wannan abin tada hankali ne domin menene ake yi da wannan kudaden da ake karba. Ya kamata idan aka karba a gani a kasa da kuma abubuwan da ake karba domin raya al'umma da kasa ba kawai don sharholiya da jin daɗi in hau mota mai kyau ko kuma a biya albashi ko kuma dai wani abu da ba shi da tasiri a rayuwar ɗan adam.
Yan kasar dai na bayyana damuwarsu game da irin basussukan da ake bin kasar da ya haura naira triliyan 134. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Rukayya Basha da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumunsu. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10:16 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Wutar lantarki tana da matukar muhimmanci a rayuwar dan adam saboda tana taka rawa a fannoni daban-daban na rayuwa. A rayuwar yau da kullum, wutar lantarki tana ba da damar amfani da na'urorin gida kamar fanka, firji da sauransu. Kuma tana samar da haske musamman da daddare da hakan ke sauƙaƙa rayuwa. A bangaren ilimi kuwa wutar lantarki tana baiwa ɗalibai damar karatu cikin haske da kuma amfani da na'urar kwamfuta. Haka kuma a bangaren tattalin arziki masana'antu da kamfanoni da kuma kasuwanci suna dogara don sarrafa injina da kuma taimakawa wajen bunƙasa ƙananan sana'o'i da masana'antu. Uwa uba a bangaren lafiya, wutar lantarki tana taimakawa wajen aiki da kayan kiwon lafiya kamar na'urar oxygen da ke taimakawa wajen numfashi da kuma injin ɗaukar hoto wato x-ray da kayan gwaje-gwaje da sauransu. Haka kuma asibitoci suna buƙatar wutar lantarki don tabbatar da ceto rayuwa a yayin ayyukan gaggawa. Wannan yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna akan irin illoli ko kuma matsaloli da ake samu a ɓangaren lafiya sakamakon rashin wutar lantarki. A halin da ake ciki yanzu, babban layin wutar lantarki na Najeriya ya sake lalacewa a karo na 12 a cikin karan nan ta 2024, wanda hakan ke kawo koma baya a dukkan bangarorin nan da muka zayyana a baya, musamman a bangaren lafiya. La'akari da cewa akwai mutane da dama da ke kwanci a asibitoci da kuma jarire da ke cikin kwalba wato incubator, wanda rashin wutar zai iya zama barazana ga lafiyarsu ko ma rayuwarsu. Kafin mu shiga cikin shirin, bari mu ji daga bakin wasu mutanen da suka buƙaci a sakaye sunansu ko su ko wani nasu ya taba fuskantar wani kalubale ko matsala a asibiti a sakamakon rashin wutar lantarki.
Mahaifiyata ba ta da lafiya, tana fama da ciwon shuga wanda har yake tana alluran insulin. So a rashin wutar nan da aka yi na kwanakin nan har ya kai da insulin din ya baci. Alluran insulin din gaskiya yana da matukar tsada.
Ko lokacin da muka taba kai wani dan uwa na asibiti za a yi masa dialysis wato wankin koda. So sakamakon rashin wutar sai an shiga a dauke wuta. So haka muka yi hakuri aka ce mu sake dawowa gobe.
Ko shekaran jiya da na je asibiti sakamakon rashin wuta, abinda ya kamata a mun a minti 30 haka ko zuwa 20, amma sai da na wuni asibiti sakamakon ba za su iya sayan PMS ko D
diesel da su daga generator su yi aiki akan lokaci ba gaskiya ana samun challenges.
Ina fama da tari ne. Mun je na asibiti sai likita ya ce a duba shi. Kawai ya ce riga sai za a hoton kirjin nan sai aka dauke wuta.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na kai yaro na asibiti. Mun je mun ga likita. Ya tura mu lab. Abinda bai wuce minti 40 ba mun kawo shi da. Saboda rashin wuta.
Na kawo mijin na asibiti da a masa aiki na basir. So kuma babu wuta. Garshe aikin na an yi shi da tota da kuma zai zama an samu damuwa sosai saboda matsalan ba mai yayi tsada.
Wata da wata ni ina fama da ciwon ciki. Ina fama da wannan ciwon ciki. An je gurin likita za a yi scanning. Da aka je za a yi scanning sai aka dauke wuta.
Ba matsala ta haifu. Shine sai aka kai yaron asibiti. To yaron kuma ana so a saka shi a incubator. To incubator kuma bai yi sai da nepa. Saboda dalilin rashin nepa nan yaron ma musanya za a yi ba shine amma Allah taimako asibitin suna da karamin generator.
Akwai takata wanda muka je mu asibiti tana da ciwon zuciya sai muka tarar da likitan ya ce mana mu je mu gurin yin hoto. So da muka je mu gurin yin hoto sai aka ce mana ba wuta. Da aka ce mana ba wuta me muka mu biya 18,000 sai muka je muka biya 20,000 duk a rashin wuta ne duk ya kawo haka.
Domin ƙarin bayani kan wannan batu na matsaloli da ake fuskanta a bangaren kiwon lafiya sakamakon rashin wutar lantarki, muna tare da Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi. Likita gare ka.
Wasu daga cikin manyan illolin rashin wutar lantarki a Najeriya wanda yakan taba fannin kiwon lafiya, walalla asibitoci ne ko kuma makarantu wanda suke bada ilimi akan fannin kiwon lafiya ko kuma ma'aikata na kiwon lafiya. Na farko dai a cikin su akan samu matsala na CS ko kuma a ce theater ma in general wanda ga azo ana yi da torchlight. Wannan kan ya sha faruwa a gurare daban-daban daban. Walalla an fara yin wannan tiyata din ne da wuta sai azo a dauke ko kuma da farko ba ma fara yin shi ba da farko sai da azo a ce hala akwai dan karamin generator. So yanda kuma tiyata wanda yake daukan awa da awanni ne in generator yana da matsala to ba mu mamaki bane zai ya dauke. To wannan matsala ne wanda yake jawo mana cikas mutuka akan aiki kuma abu ne wanda gaskiya baya nuna mutunci a tattare da wannan abu da rashin wuta. Na biyu kuma ga wanda suka zo da irin asthma attack inda suke buƙatar oxygen in ya kasance cewa ba a da oxygen na cylinder sai ya zallan oxygen concentrator. So wannan oxygen concentrator din nan fa yana buƙatar wuta dan in ba wuta ba zai aiki ba. So kuma kenan ga marar lafiyan da yake da matsalan asma in dai kasance yana buƙatar wannan oxygen din nan wanda kuma a ce asibiti suna da zallan oxygen concentrator ne kuma ba a samu an daga generator ba ko kuma a ce suna da solar a zo a ce an dauke wuta to wannan zai iya janyewa har Allah ya sauki a rasa ran wannan marar lafiya mai asma. Da muka ce na gaba ga wanda suke da ciwon koda wanda ya kai ga ana buƙatar a yi wankin jini ko kuma wankin koda da ake kira dialysis to shi ma fa dole sai da wuta. So wannan kuma in ya kasance babu shi to ba abun mamaki bane a jinkirta yin wannan aiki kuma a zo a fasa yin wannan aiki a wannan ranar wanda kuma marar lafiya na ainihin bukata a cikin gaggawa. Wanda suka taba samu kamar a ce hatsari na abun hawa ko kuma wanda suka fado daga bishiya ko wanda suka fado daga wani guri ko wanda suka je suka samu matsalan da ya taba kokolwansu ta fannin hatsari ne so ana bukata a musu hoto na kokolwa. So wannan hoto na kokolwa ne kuma dole shi ma sai da wuta ake ana kira shi brain CT scan kenan. So in ba wuta to ba yanda zai a ce za a yi irin wannan gwaji. So sai kuma ga wanda suke da ciwon suga most of the time kamar yadda muka sani insulin akan sashi a cikin fridge ne to kuma fridge kun ga da musan sai da wuta yake aiki. So wata rana in ya kasance an jima ba a samu wuta ba to wa'annan magunguna na insulin din nan da suke da matukan tsada za su iya baci ga baki daya. Sai kuma in muka koma ta fannin jarirai ga musamman preterm ko kuma premature babies ko neonate I mean wanda aka haife su kafin lokacin da ya kamata a ce a haife su akalla sati 37 yayi sama zuwa 38 aka zo aka haife su a sati 30 zuwa 31 wato ana kira su preterm kenan suna bukata a sasu a incubator. Wannan incubator kuma yana samu shi ne a fanni na jarirai wato special care baby unit kenan. So wanda kuma shi ma yana bukata ainihin wuta dan ya samu ya ba su dimi da duk wani abin da ya kamata a ce ya ba su na kulawa dan su samu su girma su samu lafiya. So abin da yafi muni duk a cikin su shine yayin da azo a ce iyalin mutum ta aihu wala Allah an mata kare ko kuma ta karo da kanta saboda yanayin girman jaririn azo ana haska ta da torchlight din waya dan azo a gyara wannan dinkin nan to wannan asalin mutunci ne kuma wannan ba daraja bane wannan kuma ba kima bane. Duk da dai ba wai ya canza bane dan a ce an kunna wuta amma dan saboda ta samu lafiya ne dama ake so a yi wannan dinkin amma azo a ce saboda rashin wuta wani ko wata sun zo suna haska gaban iyalin ka dan azo a mata dinki saboda an ki a gyara wuta to wannan abu ne gaskiya abun kunya ne kuma abu ne wanda bai kamata azo a ce an dauke shi ba an bar shi haka. Sai kuma in muka dawo ta fannin blood bank wato inda ake ajiye jini kenan su duk lokacin naga ce ajin jini kar ayi tunani za a zo ajiye su ne a guri a rufe su ko a tara su a guri a cikin fridge ake ajiye su ko kuma a ce fridge ne a ajiye jini blood bank din kenan inda yake bukatun guri mai sanyi inda yayin da ya kasance babu wannan sanyi to jinin lalacewa zai yi. So an a zo a ce jini ne mutane 50 ko 100 ko 200 suka bayar dan taimakawa sauran al'umma to gabaki daya kap wannan jinin nan haka ana ji ana gani zai zo ya lalace. Ga wanda suka zo da tsananin ciwon cikin da ake tunanin hanji ne ya tsage a ko kuma alal misali wani bayan gina ne gagara yi ko kuma jini yana likin ake tunani ko kuma a zo a ce ciki yayi matukan kumbura wanda ake so a san menene yake faruwa na aiki ne na magani ne ko kuma zai yi akai to dole sai an yi abdominal ultrasound scanning to wannan abdominal ultrasound scanning na dole sai da wuta ake shi to kuma yanzu rashin wutan da ake samu nan ya taka rawa matuka matuka wanda indai ba an gyara ba to ba za a samu ana irin wannan gwaje-gwajen akan lokaci ba kuma akan kare su kuma uwa uba ga wanda suke zuwa da hatsari wanda suka dan buga kashi ko suka kade ko suka gurde ko kuma kashin su yayi kacakaca so yawanci sai x-ray ake sani a to ya extent din wannan fashewan kashin yake ko kuma barnan da yake ko kariyan wanda kuma wannan x-ray din nan kamar da muka sani dole ana bukata shi ma sai da wuta kafaye shi sai kuma marasa lafiyan da suke zuwa asibiti a zo a ba su gado in aka zo aka ba su musamman lokacin zafi a watan 3 watan 4 watan 5 6 alal misali ana matsugan matukan zafi a wannan lokaci sai zuwa ce babu wuta in babu wuta kuma su ba su shiga net ba su ji zafi in suka bude kuma ga sauro su kun ga Allah na tuba mara lafiya ya zo da wani lalura alal misali ya zo yana bukatan karin jini saboda alal misali ya samu kaman bleeding disorder ko kuma alal misali ta aihu ne take bukatan karin jini ko ya zo da matsalan ciwon suga ne ko ya zo da matsalan hawan jinin da yawa ko kuma ya zo da wani problem dai wanda has nothing to do with malaria gashi yana ji yana gani ko kuma tana ji tana gani haka za su iya samu malaria saboda rashin wannan wutan da ba su samu isasshen fanka ko kuma iska akan su ba not talk of ummutun ko kuma ummutun yana da wani cutan da in ba kiyaye ba zai iya watsa wa sauran marasa lafiya cuta yawanci rashin isasshen iska a guri in har tishawa yi ne in tari yayi ne kuma ya kasance cewa babu iska da zai fitar da wannan gurin yayi dum a guri ɗaya haka to ba abun mamaki bane zai iya cutar da wanda suke cikin wannan ɗakin tare da shi ko kuma tare da ita sai kuma finally wanda zan iya tunawa shine su kansu marasa lafiyan da suke zuwa suna so su ga likita musamman a irin asibitoci wanda suke amfani da computer ko kuma asibitocin da suke da lab din da suke amfani da kayan na'urorin da suke bukatar wuta to wayannan marasa lafiyan suna ji suna gani haka za su ta jira kan jira kan jira saboda har an fara ganin mara lafiya 1 2 3 an dauke wuta mara lafiya 4 5 6 an dauke wuta mara lafiya 7 8 9 10 an dauke wuta abin da ya kamata a ce an yi shi a cikin awa 6 sai a zo a yi awa 10 ba samu an biya bukata ba mara lafiya zo karfe 7 din safe zuwa 7 da rabi na safe yana tana zai tafi gida karfe 9 zuwa karfe 10 ina ji ina gani tana ji suna gani har za su iya kaiwa karfe 3 karfe 4 ba tare an gama samun biyan bukata ba mara lafiya gama jikata gama shan wahala wanda kuma duk ya auku ne saboda ganganci da rashin kulawa na wato ainihin wutan lantarki wanda Allah sa a gyara
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiyawar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka za mu sallama da ku a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagum ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya
a gaida Hawwa Umar yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email
to bari mu fara da sakon hadin gwiwa daga Sanusi Madattai da Magaram da Isuhu Makeri Madattai da Ilyas Yakuba Digawa da Yakuba mai aski ba da raka wadanda suka ce salam biyo ya Hausa ana hannu don tunkara kungiyar nan ta ƴan ta'addar Lakurawa da sojojin Najeriya da Nijar suka yi wannan yayi daidai dan yadda Najeriya da Nijar suke tamkar dan juma da dan jummai duk wanda ya ci guda to ba shakka ba zai bar gudan ya nunfasa ba da fatan idan jami'an namu suka hadu da ƴan ta'addar ba za su yi musu da wasa ba domin su ma ba da wasa suke ba sai kuma sakon Hassan Dogon Faci ba tsari daga jihar Katsina wanda yake salam biyo ya Hausa muna yaba ma Ahmed Musa Dangiwa minister Rai Birane na Najeriya akan aikin gina gidaje a ciki da wajen jihar Katsina babu shakka gina gidaje a kananan hukumomin jihar Katsina musamman kananan hukumomin da suka shafa ma da hararren yan bindiga abu ne mai kyau muna fatan Allah ya sa a kammala aikin lafiya a ƙarshe sai sakon Mahmud Salihu kauran namo da jihar Zamfara wanda yake muna kira ga kamfanin rarrabe wutar lantarki na Kedco dake jihar Kaduna da ya binciki dalilan da suka sa reshen kamfanin dake jihar Zamfara ya yanke ma karbar hukumar mulkin kauran namo da wuta kimanin watanni 5 kenan domin al'umma na cutuwa sakamakon yanke wutar da har yanzu ba mu san dalili ba
a gaida Mahmud to masu sauraro sai mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran duniya ba haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. An jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka jimriyoyin su, musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai, da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, sai kuma editan mu Neo Mahmud Lalo da mai injiniyan mu Carl Stalin. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.